أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدساجوا وأن مسلاة ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنشي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأخدري. يومنا مجلسين نتلاتن أتكين كراتم وأن للتاهم muna takwas ga watan safar hijira daga garin Makka zuwa Madina, ya kyauta takwas ko tara daga watan safar hijira daga garin Makka zuwa Madina 1448, wanda yayi daidai da 25 ga watan 7 a kalandar Bature 2026. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun kammala karatu akan abin da ya shahi mustahabban sallah. Yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani cikin makruhatus salata, abin da aka karhanta na sallah, abin da aka kyamata a ce wane ya aikata su a cikin sallah. Idan mutum ya aikata, sallah tana nan daram daƙam, sai dai ya tauye daga ladan da gare shi na daga sallah. Sai da kasancewar kan mas'ala ta makruhatul as-salat, aka samu malumanmu na Malikiyya sun kawo ansa abubuwa wanda suna ƙalƙashin ma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aiwatar da su. Amma dai zaka gani a cikin littattafan sun kawo su a suna ɗaya daga cikin makruhatus salat, wannan kuma shine fiqhu, shine fahimta ta addinin musulunci. Wani zai samu hadisi, yanda zai fahimci hadisin sabanin wani, yanda shi ma ya samu hadisin yanda zai fahimce shi, ko kuma ya kasance wani ya samu hadisi kaza, wani bai samu ba hadisi kaza ba, ko wani da ya samu hadisi kaza yana bayani akan kaza, sai ya dauki dukkan wannan abubuwan sai ya dora su akan abu ne wanda yake sunna ta manzo Allah, ko shi kuma wancan sai ya dora su abu ne wanda yake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ya kasance na daya wanda zai iya yin ijtihadi ya kasance yana da ahalliya, yana da cancanta ta yin ijtihadi. Idan ya kasance yana da cancanta ta yin ijtihadi, yanan dukkan wata mas'ala wadda ta gitto a gaban shi, yana da abubuwan da zai sanya ya fahimci wannan nassi, ya ba wannan nassi hukuncin da ya dace kalkashin shari'a. Shine ma lai yake cewa wa qala Sheikh rahimahullahu ta'ala ويكره الالتفات في الصلاة وتغميد العينين والبسملة والتعود في الفريدة ويجوزان في النافلة والوقوف على رجل وعلى رجل واحدة إلا أن يطول القيام واقتران رجليه وجعل درهم أو غيره في فمه، وكذلك كل ما يشوش في جيبه أو كمه أو على ظهره، والتفكير في أمور الدنيا وكل ما ينشغله عن الخشوع في الصلاة. Malai ke cewa wa'innan su ne makruhan sallah. Yake cewa an karhanta yin waiwaye lokacin da mutum yake cikin sallah. Mutum ya ringa wangawa ko bangaren daman shi ko bangaren hagumin shi, hatta da kallon sama, yana ɗaya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a kan shi. yace wa tagmidul aynaini, haka da rumtse idanuwa lokacin da mutun yake sallah. Kana sallah ka rumtse idanuwanka, shi ma wannan yana daya daga cikin abubuwa wanda aka karhanta a cikin sallah. Sai yace wal basmalatu wat ta'awudhu fil farida, da yin basmala da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, da cewa bismillahir rahmanir rahim a sallah wadda take ta farilla. Kaga wannan masala ce wadda jamhurin malamai sun sabawa mazhabin malikiyya, hasali ma su suna ganin yana ɗaya daga cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yin ta'awuzi da yin basmala kamun bayan mutun ya bude sallar shi. Za mu zo cikin bayani karkashin haka. Yace wa yujuzani fil nafila, halakni ko sun halatta a aiwatar da su ayi basmala ayi a'udhiya a sallah wadda take ta nafila. Yace wal wuqufu ala rijlin wahidatin illa an yatula al qiyam, yace kuma da tsayuwa akan kafa guda daya. Ana sallah mutun kurmi ya make kafa daya kamar yaka ce mai yin langa, yayi tsaye akan kafa guda daya. Yace sai dai an yi rangwame idan sallar ta yi tsaho, mutun abin ya shiga cikin damuwa, an bashi dama yayi tsayuwa akan kafa guda daya. Yace waqtiranu rijlaihi, haka mutun ya game kawuwan shi lokacin da yake sallah, shi ma an karhanta. Waja'alu dirhamin aw ghairihi fi famihi, mutun ya sanya kudi a bakin shi, gwalgwadan dirhami ko kuma wani abu na ci ne ko wani abu na boyewa, mutun ya sanya shi a cikin bakin shi lokacin da yake cikin sallah, shi ma an karhanta. Haka yace wa kadhalika kullu ma yushawishu fi jaybihi, haka duk abin da zai ringa tashwishi, zai ringa motsi, zai ringa shagaltar da shi, ya sanya shi cikin aljiwon shi, shi ma an karhanta. Wani ɗan kudi ne wanda daga ka motsa za su ringa ƙara, duka wannan an karhanta. Yin haka au kummihi, ko kuma mutun ya sanya a hannun rigar shi, akwai irin riguna wanda za a sanya wani abun ado wanda mutun daga ya motsa za su ringa ƙara, ko wani abu makamancin haka, dukkan su an karhanta yin haka. Yace aw ala zahri, ko kuma mutun ya sanya wani abu a bayan shi wanda zai ringa shawwasha shi lokacin da yake sallah, shi ma an karhanta. Haka yace wat tafkiru fi umuri dunya, haka mutun yana sallah ya ringa tunanin abubuwa wanda suke na duniya, ya huta daga abin da yake na sallah, ya koma rayuwa ta duniya, ko yana tunanin abin da zai kawo wajen sa harkoki na rayuwar duniya, shi ma an karhanta. Haka yace wa kullu ma yashghaluhu an al-khushu'i fi salati, da duk abin da zai shagaltar da shi akan samun nutsuwa a cikin sallar shi, shi ma an karhanta. Haka malam zai mana bayani kalkashin wannan maganganu da malam mawallafin littafin ya kawo, yake cewa ya'ani annal intifata fi salati wa tagmidul aynaini ila akhir ma qala hiya mimma tukrahu fiha, yace yana nihin malam duk abin da ya ambata maka daga iltifat, shine mutun ya ringa wawwangawa a cikin sallar shi, shine mutun ya kalli can ya kalli can. Yace da liƙe idanuwa a cikin sallah suna ɗaya daga cikin abubuwan da aka karhanta a cikin sallah, ko dukkan abinda malam ya ambata maka. Na farko al-iltifatu wa taqmida, shine mutun ya ringa wawwangawa lokacin da yake cikin sallah, ka ringa kallon damarka ko hagumenka ko wani abu idan ya faru ka juya can, ko kana kallon masu gittawa, wannan dukkan su yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka karhanta a cikin sallah. Haka kuma ba a so mutun ya liƙe ya rumtse idanuwan shi, shine at-tagmida, mutun ya rumtse idanuwan shi lokacin da yake sallah. Wannan da kai hadisi wanda Aisha ta hutar da shi, ta rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kale yace al-iltifatu bir-ra'si wal-basar, shine mutun ya ringa jujjuya kanshi, ko kuma ya ringa jujjuya ganin shi zuwa ga wa'ansu abubuwa, ko da kanshi a wuri daya, amma dai ya kasance yana wawwangawa da idanuwan shi diddan ya hango wani abu wanda yake wajen sallar shi. Yace shine liqauli sallallahu alaihi wa sallama lamma hina sa'alatu sayyida Aisha radiyallahu anha an al-iltifat fi salat, dalilin hadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da Aisha lokacin da ta tambaye shi yaya hukuncin wawwangawa a cikin sallah, mutum imma kan shi ya ringa juyawa, ko kuma idanuwan shi su ringa juyawa dan ganin wani abu wanda yake wajen sallah a lokacin da yake cikin halin mai sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa huwa ikhtilasun yahtalisu ash-shaytanu min salati al-'abd, yace ai sata ce wadda shaydani yake satabawa lokacin da yake cikin sallar shi. Kaga wannan bai kamata ba ka bawo shaydani dama lokacin da kake cikin sallah har ya kai ya kawar da kai daga cikin abin da kake yi na sallah. Hadisi ne wanda Imam al-Bukhari, Imam an-Nasa'i da Abu Dawud suka wutar da shi. Aka na biyu al-basmala wa ta'awudhu fil farida, yin basmala da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a sallah wadda take ta farilla. Ya kawo yake cewa hadisin da Anas bin Malik ya hutar da shi, hadisi ne wanda Imam Muslim da Imam Ahmad sun hutar da shi, yake cewa sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa Abi Bakr wa Umar wa Usman, yace nayi sallah bayan Annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, haka da bayan Abu Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi, da bayan Umar da Usman yarda Allah shi tabbata a gare su, yake cewa falam asma ahadan minhum yaqra bismillahir rahmanir rahim, yace bin ji wani ɗaya daga cikin su ba yana karanta bismillahir rahmanir rahim lokacin da ya bude sallar shi ko lokacin da zai yi karatu. Shine malam mai masalikud dilala yake cewa la yasihu al-istidlalu bihi, yace wannan hadisin bai tantanta akan hujja da shi akan wai karanta bismillah ko cewa a'udhu billahi a cikin sallah makruhi ne. Zai kawo mana bayani yake cewa wal karahatu hiya mashhurul madhahib, shuwa mashhurul madhhab, yace cewa an karhanta yin bismillah da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana ɗaya daga cikin abinda mazhabin Imam Malik ya shahara da shi. Wa qala ibn Abdul Bar yake cewa wa huwa tahsilu madhhab Malik wa ashabihi, shine abinda mazhabin Imam Malik da mabiyan shi suka tai akan shi. Wa an Malik aidan fil mabsut fil fard, yace haka Imam Malik a cikin al mabsut ya kawo lalle ba a karanta ko makruhi ne a sallah wadda take ta farilla. Wa an ibn Muslima maslama ne annal basmala mandubatun, daga ibni maslama yake cewa lalle yin basmala mandubi ne mustahabbi ne. Yace wa ibn Nafi, yace daga ibni Nafi maula Abdullahi dan Umar yake cewa wujubuha bina'an ala annaha ayatan min al-Fatiha, yace kai ma bismillahir rahmanir rahim wajibi ne, dalilin aya ce daga cikin aya ta suratul Fatiha. Wa huwa madhhabu Shafi'i, wannan shine madhhabin Imam Shafi'i. Wa an Nu'aym bin al-Majmar qala, daga Nu'aym dan Majmar yake cewa sallaitu wara'a Abi Huraira radiyallahu anhu, nayi sallah bayan Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa faqara bismillahir rahmanir rahim, lokacin da Abu Huraira zai fara sallar shi sai ya fara ya soma da bismillahir rahmanir rahim, yace summa qara bi ummi al-qur'ani, sannan ya karanta suratul Fatiha hatta idha balaga walad dalin, hasidi lokacin da yake karatun shi walad dalin qala amin, yace آمين. يتي ويقول إذا قام من الجلوس الله أكبر، يناتي وإذن يتاشي دق زمنشي يتي الله أكبر، ثم يقول إذا سلم ثم سنن يهدى إذن يسلمي والذي نفسي بيده نارا سيد واندريناك هننشي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، تب الصلاة wannan sallar da nayi ita ce mafi kamantacceniya da sallah ta manzon Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi. Kaga wannan dalili ne wanda yake karantar da kai lalle ana karanta bismillahir rahmanir rahim lokacin da za a bude sallah. Kenan bayan kayi addu'o'inka ko addu'a ta bude sallah kana cewa bismillahir rahmanir rahim, amma dai zaka asarta ta idan ka sauran mazhabi kana iyawa ka bayyana ta sai bismillahir rahmanir rahim sawa'un a bayyane ko kuma ka yi ta a ɓoye sannan ka karanta suratu al-Fatiha. Yace wa ana Abi Huraira radiyallahu anhu qala, daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, yace idza qara'tumul fatiha, idan kuka tashi karanta suratul fatiha, faqra'u bismillahir rahmanir rahim, ku karanta bismillahir rahmanir rahim, fa innaha ihda ayatiha, lalle bismillahir rahmanir rahim ɗaya ne daga cikin ayoyin suratul fatiha. Wannan ya kawo kai ne kan wani sabani da malamai suka samu kan mas'alar bismillahir rahmanir rahim, malamai sun tayi akan lalle bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani kamar yanda ubangiji ya ambata mana a cikin suratul naml innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahima wasiqad da annabi sulaiman ya aikawa wannan mata wadda ake kiranta da bilqis basarakiya wadda take bautata wa wani kuma bayan Allah ya aika mata dalilin wani alhuduhudu tsuntsu wanda ake kiran shi da alhuduhudu ya yi tattaki ya kai zuwa wannan kasa ta saba'i da ya tafi ya ga wa'innan mutanen suna bautata wa wani kuma bayan Allah da ya dawo aka tambaye shi ina ka shiga yace ai yayi tattaki zuwa ga wata kasa ita ce kasar saba'i yace ya tarar da mace ce take jagorantar su wannan mata kuma tana bautata wa wani kuma bayan Allah Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhuna wa ma tu'linuna ai wa'innan mutanen ba sa yi wa ubangijin da ya huta da tsirrai ubangijin da ya kage su ba sa yi mai sujada yace suna yi wa wani Allah sujada da haka annabi Sulaiman yace to bari mu tabbatar da labarin da ka ba mu gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba yake cewa idhhab bi kitabi hadha fa alqihi ilaihim thumma tawalla anhu fanzur ma za yarji'una ga wannan wasiqa tawa ka dauke ta ka kai wa wannan mutanen ka ai ka jefa musu ka gani mi za su bani ko mu gani mi za su maido mana na daga amsa shine a lokacin da ya tahi ya aika mu da ya aka aiki wannan alhudu ya kai wasiqa ta annabi Sulaiman shine da yazo ya jefa musu wannan wasiqa a tsakiyar fadarta a cikin abin da wannan wasiqa take kumshe shine innahu min Sulaimana lalle wannan littafin daga hannun Sulaiman ya huto wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma a cikin shi da kai sunan Allah mai rahama mai jinkai abinda muke nema daga gare ku Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina kadda kuma na tsau in kai ku zo mana kuna masu mai kauya zuwa gare ku kuna musulmai shine lokacin da wannan mata kamar yanda malumai suke bayyana suka ce mata ce mai kaifin hankali yace inda wani namiji ne ko wani sakare sai yace ai a shirye runduna akai sai take cewa wannan wanda ya aika wannan wasiqa ce da kalmomi wanda busta kra suka karya ba yana nihin wannan mutumin yana jijji da kai da mulkin shi shi kuma kadda mi wata mutahimu mu kai kan mu zuwa ga halaka mu tsaya mu san wannan mutumin wane ne shine take cewa ya ayyuhal malu aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhaduna ya ku ɗan wada na ku bani fatawa akan wannan al'amari wanda yazo yake nema ya rincabe tsayankanin mu shine ku ba mu fatawa me ya kamata ko me kuke gani ayi ga wannan wasiqa wadda aka turo mana da suka tashi wanda suke yan fadarta nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin suke cewa ai mu yanda kike kallon mu maji ya karhi ne kuma masu bala'i ne lokacin da suka kama abukan adawa haka abinda kurum a bada dama mu tayi mu fitattake Sulaimana yace a abinda za a yi yanzu wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'u almursalun yace bari mu gani mu kwadaitar da shi mu gani mu aika mai kyauta sai mu gani wannan mutumin yaya karhin shi yake yaya al'amarin shi yake in ya karbi kyautar mu wannan mutumin kenan muna iyawa mu sai shi da kudi muna iya zama a shi da shi akan tabul a daidaita a san ina aka sa gaba amma dai idan yaki amsar kyautar mu to tabbas ana cikin halin haulaki shine lokacin da falamma jaa sulaimana qala atumidduna li bimalin fama atani allahu khairum mimma ataakum lokacin da suka zo wa annabi sulaiman da kyautar da wannan basarakiya ta bada a kawo me sai yake ce musu shin za ku saye ni ne da kyauta ku leka ku gani abinda allah ya bani na daga dukiya na daga mulki yahi alkhairi na daga abinda gareta yace irji ilayhim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha yace wala nukhrijannahum minha azillatan wahum saghiruna an ce musu zo ba suna masu mai kauya ba suna masu musulunci ba yace to dan haka ku dauki wannan kyautar ku meda mata kuma ka ce mata za mu zo mata da runduna wanda ita bata iya wannan bata iya resiste gaban wannan runduna kuma tabbas za mu hutar da su daga wannan kasa wadda take tasu kuma suna makaskanta a cikin wannan suna makaskanta a hannayen mu shine kai tsi lokacin da waɗanda suka kawo kyauta suka juya baya a lokacin nan yake cewa tunda wannan alhudud ya bashi labari tana da wani walaha arshun azima tana da wani gado na sarauta wanda yake mai girma wanda kai baka da shi shine kai tsaye annabi Sulaiman yake cewa ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimina ay ya musu barazana yayi tahdidin su ga mai hankali ya sani lalle waɗanda suka zo suka kawo wannan kyauta sun ga irin runduna wanda Sulaiman gare shi da haka idan suka koma za su isar da sako yake cewa wa zai tashi daga cikin ku shi annabi Sulaiman yake wada daga cikin wada shi wa zai tafi ya dauko mun wannan gadan da take tinkaho da shi kamun su zo mun suna musulmai a lokacin nan ifritun min aljin tsagera daga cikin aljannai yake cewa ana atika bihi qabla an taquma min maqamika ni zan zo maka da wannan gadan nata kamun ka tashi daga wannan fadar taka kamar misalin zaman sahe ne kamun a tashi rana tai ko kuma zaman marece ne kamun ka zaman rana ne kamun marece tai a tashi yake cewa wannan dan lokacin sa'o'i ɗan kadan zan tayin dauko maka wannan gadan in kawo maka shi Annabi Sulaiman ya gani lokaci yayi nisa ya za a yi wannan duka wannan lokacin a irin baiwar da Allah yi mana shine yake cewa qala allazi indahu ilmun min alkitabi wani wanda Allah ba shi ilimi na daga littafi wanda yake da simul azam kamar yadda malam Bahaushe yake cewa yana da ilimi na littafi yake cewa ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yace zan zo maka da wannan gado na Bilqis yace kamun idanuwanka su kibta ana magana kamun yace mai idanuwan nashi suka kibta yace he ga gado a gaban shi yace falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur kai tsaye annabi Sulaiman idanuwa suna kibtawa sai ga gadan nan da yake wata duniya daban sai ga shi a gaban shi yake cewa wannan yana ɗaya daga cikin fadala wanda ubangiji yayi mini dan ya jarrabe ni ya gani shin na gode ko bazan gode ba kaga wannan irin wannan baiwa da aka yi wa annabi Sulaiman har duniya ta nade ba wanda za a yi wa wannan baiwa shine ai ya roki ubangiji wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yace ya ubangiji ka bani mulkin da ba za a ba wani ba daga nan har duniya ta tashi ko ubangiji ya dauka ya ba wa annabi Sulaiman kuma hannan har a nade duniya ba wanda zai samu mulki irin na annabi Sulaiman tunda shi wa khushira li Sulaiman junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fa yuzauna shi rundunar shi ga mutane ga aljannai ga tsuntsaye ga wat tayr fa yuzauna kowanne an raba an bashi aikin shi wannan shaidan nan wanda suke tsageru su yake sanyawa su shiga su yi linkaya cikin teku su dauko mai lu'lu'u su dauko mai kayan arzikin da yake cikin teku mulkin da Allah ya bashi ba wanda ubangiji ya bashi yayi mai tirizan aljannai yayi mai tirizan mutane kowa abinda ya ga dama umurnin shi kurum yake aikatawa shine ai ubangiji yake bayyana mana sai da annabi Sulaiman ya mutu har sai da gara ta zo ta ci sandar shi wanda yake zamne akan kujerar shi ana zaton annabi Sulaiman a raye yake kowa da kowa yana mai aiki shine falamma kharra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna alghayba ma labisu fil azab alshadid yake cewa ubangiji yake ba mu labari yake cewa annabi Sulaiman Allah karbi rayuwar shi yana zamne ga sandar shi nan ya tokara da ita yace sai daga ra ta ci wannan sandar da ta ci tace abinda tace annabi Sulaiman ya fadi a lokacin nan shaidan ne suke cewa ai wallahi da mun san gaibu da ba mu saka da ba mu tsaya ba a cikin azaba wanda take mai radadi ba mu tsaya muna bautar wani shine ubangiji yake tabbatar mana lalle wa'annan annabi Sulaiman ya rike su ko yayi mai tirizan aljannai yayi kuma abinda ya ga dama da su kalkashin hukuncin shi kalkashin baiwar da ubangijin shi yayi mai shine nan yake bayyana mana can a cikin alqur'ani lalle suratul fatiha aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani kamar yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke bayyana mana ba sa fahimta ko ba sa sanin lalle an kammala wannan sura an shiga sabuwar sura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu bismillahir rahmanir rahim aya ce mabudin kowace sura illa sura guda daya ita ce suratul bara'a ita ce ba a bude ta da bismillahir rahmanir rahim sai dai a fara ta da a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine tauba ita ce bara'a shine bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtum minal mushrikeen malamai suke cewa ai dalilin da ya sanya ba a yi wa suratul tauba bismillah dan an sabkar da ita ne da huka da takobi wanzu kuma daga cikin malamai suke cewa a ai suratul tauba suratul anfal da suratul tauba sura guda ɗaya ce game da wanda malaman da suka ce akan iwalul mufassal sune suratul al-baqara ali imran nisa'i maida al-ami sannan a'rafi sannan anfal da tauba wa innan ga wa'inda suka ta yi akan su ne iwalul mufassal kenan tauba anfal da tauba sura guda ɗaya ne shi sanya ba a raba su da bismillahir rahmanir rahim ala ai cewa ko karanta bismillahir rahmanir rahim a harkon sallah abu ne wanda yake mustahabbi sunna ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai malai ya ci gaba da bayani yake cewa wa ammalu qufu ala rijlin wahidin kaga tsayuwa akan kafa guda daya zuwa abinda malai ya kawo na daga matani qala minal makruhati yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka karhanta yace fali qawlihi alayhi salatu wassalam wa fi nafrawi naqalan ala alquran alqarafi min alwara'i alqira'atu fil jahriya yace yana ɗaya daga cikin tsantsani mutun yayi karatu lokacin da limamin shi yake bayyana karatu a bayan limami mamu ya bayyana karatu ko yayi karatu lokacin da limamin shi yake karatu a bayyane yace wal itiyanu bil basmala fil fatiha da zawwa da bismillah lokacin da yake karanta suratul fatiha yace inna fis salati la shughlan aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisi ne wanda imamu al-bukhari da muslim suka wutar da shi yake cewa lalle sallah tana da shagalin ta nata na musamman kenan abinda yake nata ka aiwatar da shi abinda ba nata ba kada ka sanyo shi a cikin sallah an ce maka sallah takbiri ne da tahmidi da tasbihi da hailala kenan kai kokari wannan abubuwan da aka umurce ka ka aiwatar da su a cikin sallah kai kokari ka zo da su ai anna fi salati la shughlan an kulli shay'in siwaha zahiran aw batinan ai yana nihin lalle sallah tana da wani shagalin ta nata na musamman wanda wajibi ne mutun ya zo da shi koma bayan wani abu wanda yake wajen sallah imma abu wanda yake bayyananne ko kuma abu wanda yake boyayye kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa uskunu fi salati ku samu nutsuwa a cikin sallarku وقال سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حين رأى أم رومان تتمثل في الصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتميل في الصلاة يكيتي وهكا أبو بكر يكي ودي وما تشئتي أم رومان يكيتي متى لوكتن ديغن tana motsi tana kai kawo a cikin sallah at-tamayyul shine mutun ya gaza zama ya gaza tsayuwa wuri daya in yana sallah ya juya can kamar yanda yahudawa suke yi a cikin sallolin su kenan lokacin da Abubakar ya gama tashi tana aiwatar da haka sai yake ce mata ai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza qama ahadukum ila salati idan dayan ku ya tashi zuwa ga sallah falyuskin atrafahu yace ya tabbatar ko ya nitsar da sassan jikin shi ko wata gaba ka nitsar da ita ka tsaya a inda take la yatamayyalu tamayyulul yahudi kada ya ringa jujjuyawa ya ringa mummotsawa kamar yanda yahudawa suke motsawa lokacin da suke sallolin su fa inna sukunal atraf min tamamis salat lalle nutsuwa sassan jikinka ko gabban jikinka yana ɗaya daga cikin cika sallah zaka samu wani ya shigo sallah khasatan in yana karatu ba zaka same shi ba ya samu nutsuwa ba in ya juya can ya juya can ya ringa har ma ka samu wani yana daddage lokacin da yake sallah wannan bai daga cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka kyamata ga mai sallah ya ringa aiwatar da su idan lokacin da mutun ya shiga sallah ya kasance kowace gaba a jikinka ta samu nutsuwa kada ta ringa karkacewa kada ta ringa mummutsawa kamar yanda yahudawa suka kasance a cikin sallolinsu suna aiwatarwa. سي وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها حين سألته عن التلفت في الصلاة يتي هكا إذا مكا قوما دليلي فتا عائشة يرد الله اشتبت أغريتا لوكة دتتم بمن زاء الله صلى الله عليه وسلم أكن ججو ياوى لوكة دمي سلا يكي سلا manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mata huwa ikhtilasun yahtalisu ash-shaytanu min salati al-abd yace ai wannan jujjuyawa lokacin da kake halin mai sallah ai shaytani ne yake sata ganinka kana cikin sallah sai ya sace ka lokacin da kake sallah yanayin wannan duk lokacin da kaga mutun yana juye-juye a cikin sallah to yana tare da shaytani shaytani ne yake satar shi a cikin sallar shi kaga ko idan an sace ka a cikin sallah ai an tauye maka wani abu daga cikin sallarka wa qawluhu alayhi salatu wassalam lirajul ladhi ra'ahu ya'bathu bi lihyatihi wa huwa fi salati haka dalili na gaba hadin manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama ga mutumin da yake wasa da gemin shi lokacin da yake cikin sallah yana jan gemin shi ana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law khashiya qalbuka la khashiyat jawarihuka yace ai da zuciyarka ta samu tsoron ubangiji lokacin da kake cikin sallah yace su ma gabbanka da sun samu jin tsoro na ubangijin su lokacin da suke sallah idan duka wannan abin me yake nuna mana yana nuna mana sakamakon yanda zuciyarka take sakamakon yanda za a same ka a cikin sallarka in zuciya an taji tsoron ubangiji ta tsaya ta samu nutsuwa to tabbas gabbai za su samu nutsuwa idan kuma zuciya ba ta samu nutsuwa ba lokacin da kake cikin sallah hatta da gabbanka ba za su samu ba nutsuwa ba wa qala li jibril alayhi salatu wa salam hina sa'alahu an al ihsan qala haka kuma manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama ya wadi wa mala'ika jibril lokacin da yazo me yake tambaye shi akan wa'ansu abubuwa wanda zasu gyara mana addinin mu ya tambaye shi akan kyautatawa manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yake cewa kyautatawa shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bautatawa Allah kamar ka ce kana ganin shi yana gabanka kana kallon shi yace to ka sani hobawa in kai baka ganin ubangiji to ubangijinka yana ganin ka da haka duk lokacin da kazo khasatan lokacin da kazo sallah ka tsaya gaban ubangijinka to ka kudurtawa zuciyarka kana gaban ubangijinka kamar kana kallon shi lokacin da kake aiwatar da wannan ibadar taka koda baka ganin ubangijinka to kaiwa ubangijinka yana ganinka a lokacin da kake yi mai wannan ibada wanda take mai tsada yace wa hadithu jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace kuma dalili na gaba hadisin jabir da abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace idza qama ar-rajulu ila as-salati aqbala Allahu alaihi biwajhihi idan mutun ya tashi zuwa ga sallah Allah yana huskantar da huskar shi zuwa ga wannan mutuma yace fa idan tafata qala ibn adam ila man taltafit yace idan bawa na ubangiji yana sallah ya kawar da kanshi ko ya juya ya wanga kanin shi zuwa ga wani wuri ubangijin shi zai tambaye shi ya kai bawa na zuwa ga mi kake huskantar da huskarka yace ila man huwa khairun laka minni shin kana huskantar da huskarka zuwa ga wani mutum wanda yake alkhairi zuwa gare ni فاذا التفت الثانيه قال مثل ذلك idan bawa ya huskantar ya wanga ganin shi ya kawar da ganin shi zuwa ga wani abu lokacin da yake cikin sallah sai ubangiji ya sake maimaita mai wannan abu bawa na zuwa ga mi kake juye ganinka alhali ina gabanka yake cewa shin kana juyar da ganinka ne zuwa ga wani wanda yake alkhairi gare ni idan yayi na uku yace sarafallahu tabaaraka wa ta'ala wajhahu anhu Allah sai kawar da huskar shi zuwa ga bawan shi kenan ya hasa kallon bawan shi wannan hadisi ne wanda Imam al-Bazzar ya hutar da shi ban san ba ban tsaya ba akan ingancin wannan hadisi ba kenan wannan yana nuna mana duk lokacin da muka shiga sallah ya kasance mun nutsar da zukatanmu zuwa ga ubangiji duk abin da yake tunani ne na abin da ya shahi shagalin duniya to mu yi kokari mu nisantar da kawunanmu zuwa gare shi mu sanya tunaninmu na gobe kiyawanmu tunaninmu na alkhairi ko wani abu makamantan haka shine mu kan mas'alar tunani a cikin sallah abu ne wanda sai dai mu ce illa man rahimar rabbi sai dai wanda ubangiji ya ji kanshi a cikin sallah ba wani lokaci wanda bawa zai samu kanshi cikin tunani tsindim kamar lokacin da ya shiga sallah. Wannan shedani yana ribanta irin wannan lokuta ya sanya mu samu kanmu cikin wa'ansu tunanin nuka na rayuwar duniya. Kai ka ce tunanin baya zo mana in ba a cikin sallah ba. Duk wata equation wanda za a dora ya za a samu kaza ya za a yi a cika za ya za a dace da kaza zaka samu ba inda bawa zai dora ta ta yi daidai a samu abin da ake so kamar cikin sallah. Akwai wata magana wadda na taba karanta ta ban san ba labarin ya inganta ko bai inganta ba akan Imamu Abu Hanifa. Imamu Abu Hanifa yana kasuwa aka bashi amanar wa'ansu kuɗi ya kai ya aje. Yayi ta tunanin mai kuɗi ya zo neman amanar shi. Yayi ta neman wannan kuɗin yayi ta tunani ina ya aje wannan kuɗin ya rasa. Yace ya hakuri yayi arwalla ya zo ya fara raka'a guda biyu. Kamin ya kammala raka'a guda biyun ya tuno ina ya sanya su. Yace da amma shedani ne yake nema a gare mu shine ya ribance mu lokacin da muka samu kanmu gaban ubangijin mu ya yi mana aika ya sanya mu rasa wannan lada wanda muke so mu same shi a cikin sallah. Saboda ladan sallah wani zai yi sallah a kashi 10 kashi 1 za ya samu, wani zai yi sallah kashi 7 zai samu, wani kashi 3 zai samu, wani kashi 9 zai samu, kai wani yayi sallah banda wannan ladan banda kurum in yayi kashi 1 nan ba abin da zai samu a kun ubangijin shi. Kenan bawa idan ya tashi sallah ana kasa mai sallar shi kashi 10. A kashi 10 nan iya nutsuwarka, iya khushu'in da ka samu, iya tunaninka kan abubuwa na alkhairi a cikin sallarka, iya abin da zaka samu na daga ladanka. Shi sanya aka umurce mu da zaran ka kammala sallah kai istighfari, kace astaghfirullah har sau uku, saboda wannan ɗan abubuwan kurakuran da aka yi a cikin sallah Allah ya gafarta su. Wannan zaka samu sakamakon rishin hada sahu yake kawo mana mafi yawa yawan tunani a cikin sallolinmu. Zaran za mu hada sahunmu to shedani ba zai samu damar ba da zai ringa ketare-ketare ba yana yawo tsakankaninmu lokacin da muke sallah. Shine da zaran an hada sahu to shedani idan ya zo bai da wani hanya wadda zai iya, saboda hanya ɗaya gare shi shine tsakankanin ƙahuwa. Wannan tsakankanin ƙahuwan wane da wane baya iya shiga cikin tsakankanin faraka, amma dai tsakankanin ƙahuwa wane da wane ta nan shedani yake gittawa ya ringa sanya wasuwasi lokacin da muke cikin sallah. Zaka gani duk wani tunani na rayuwa ba zai taɓa zo maka ba sai lokacin da ka shiga sallah. Ga shi ne malumai suke cewa baya yiwuwa a hana mutum tunani a cikin sallah, amma dai ya kasance tunanin mi mutum zai yi tunanin duk wani abu wanda zai janyo mai alkhairi idan ya yi sa a lokacin da yake cikin sallah, to yana da lada akan wannan tunani. Da misalin ya yi tunani akan ya goben shi za ta kasance a gaban Ubangiji, ya zunubi wanda ya aikata ya za a yi Ubangiji shi ya gafarta ne, ya aikin alkhairi gina makaranta ne yin wani abu ne ya za a yi ya aiwatar da shi kamar yadda ya dace. Idan ya kasance ya yi irin wannan tunanin da makamantansu a cikin sallah, to tabbas zai samu lada a cikin sallar shi. Amma dai ya kasance kurum mutum tunanin shi ya za a yi wannan gina in na dora shi in aka yi katshambur ba zai bada abin da ake so ba, ko bidijan shi zai kai kaza in an yi kaza kaza zai bada, zaka gani irin wannan tunanin yana ta wannan imma mutum. Irin su wa'innan su ne idan bawa ya kammala saboda abu ne yake zo maka wani sa'in bayyana da ka iya, sai bayan ka shiga cikin wannan abin ka tuno ashe kana cikin sallah, to abin da yake naka shine zaka yi a'uziya duk lokacin da shedani yake ridakka lokacin da kake cikin halin sallah. To abin da zaka yi a'uziya guda uku ka tofa bangaren hannunka na hagu. Wannan shine karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu zaka yi a'uzu billahi minash shaitanir rajim tufka tofa bangarenka na hagu kana cikin sallah, an baka dama haka ka sake yi kai so uku wannan tunanin da wani abubuwa wanda suke zo maka diddansu barka. Ina abinda ake so a cikin sallah shine ana son alkhushu, ana son a samu mutun da nutsuwa da tsumanina da tsoron Ubangiji a cikin sallar shi. Yanan duk lokacin da ka zo ka tsaya ka san a gaban wa ka tsaya, ka san kuma menene kake yi diddan me diddan ka samu ladan abinda kake aiwatarwa. Kamar yanda kullum muke bayyanawa bawa bai da wani abu wanda zai yi wa Ubangiji wanda kuma ba a ɗauke mai shi ba kamar sallah. Wannan abin ya maka gata a rayuwarka ta duniya, ya maka gata a rayuwarka ta gobe kiyama. Ba wani abu mafi muhimmanci wanda Ubangiji ya barwa bawa da lalle wajibin shi sai ya aikata shi in ba sallah ba. Idan ka leka ka gani ai rukunnan musulunci guda biyar ne, da kwai na harko shine shelantawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Wannan kuma abu ne wanda zaka furta shi da bakinka, zuciyarka ta kudurce, kai aiki da gabanka, ka riga ka shiga cikin addinin musulunci. Wannan kuma ba wanda aka yahewa in dai zaka shiga cikin musulunci sai kai wannan sheda guda biyu, shelantawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ko Muhammadu ma'aikin Allah ne. Da zaran kai haka, to da kai da wanda dazi ya kasance akan cikin wani addini daban, dukkan ku dai kuke. Inda Allah zai kaddara mai mutuwa a wannan lokacin takan iya shiga gidan aljanna ba tare da ba Ubangijin shi ya mai azaba ba. Kai kuma idan ka zo sai an yi maka raskwana ayyukanka, takan yi an taza sannan ka shiga gidan aljanna. Saboda shi wannan mutumin ba shi da wani zunubi, tunda al-islamu yajibu ma qablahu. Haka lokacin da Amr ibn al-As ya musulunta, ya zo ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubai'a, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni hannayenka in yi maka mubai'a in shelanta babu abun bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammadu ma'aikin Allah ne. Manzo Allah ya miƙo mai hannu ya mai mubai'a ya shigo cikin addinin musulunci, har zai dora wa manzo Allah hannu kuma sai ya janye hannun shi. Sai manzo Allah ya ce me ya same ka, ya akai? Sai yake cewa manzo Allah sai an muni wani alƙawari daya. Yace menene alƙawarin da kake so a yi maka? Yace shine Ubangiji na ya kankare mini duk zunuban da na aikata a baya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa amma alimta anna al-islam yahdumu ma qablahu, a wata riwaya yake cewa jubbu ma qablahu. Yace shin ya kai amur baka sani ba addinin musulunci yana rusa duk abinda duk ayar da ka sheke ta lalaci. Idan ka shigo cikin addinin musulunci ta riga yayi ta goge wannan abin, yanzu sabon lissahi ne za a maka. To a lokacin nan Amr ibn al-As ya dora hannayen shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a, ya shiga cikin wannan addinin na musulunci. Wannan ita ce kalma wadda za ta sanyo ka cikin addinin musulunci. Abu na biyu shine sallah, abu na uku shine azumi. Azumi kuma idan ka dauka zaka gani an ba da dama ga wanda tsufa ya kai mai tsuha, an dauke mai azumi, an ce an yahe mai yayi ciyasu da miskini guda ɗaya a kowane yini na azumi, kaga an dauke shi. Haka ga wanda yake halin rashin lahiya, an ce bai he lokacin da ya samu waraka ya rama. In rashin lahiya ce wadda ba za a warke ba, ba a sa ran warkewa a nan gaba, aka ce kai ma an dauke maka azumi sai dai ka ciye su da miskini guda ɗaya ɗaya a kowane yini na azumi. Kaga rangwame azumi an dora ma ga wanda yake iyawa. Ka koma kan zakka, kaga zakka sai aka ce a'a ai an farlanta ta ne ga wanda Allah ya bashi hali na kuɗi na abin da za a iya hutar da zakka. Kaga he ma wadaci, kuma shi ma he ta yi shekara kuma sai ta kai nisabi. Kaga ba kowa aka ɗorawa ba sai wane da wane da wane. Hajji, kaga hajji sai aka ce maka liman istata'a ilayhi sabila, sai wanda yake da ikon zuwa, yana da guziri, yana da dama, gangan jikin shi tana iyawa ta taita aiwatar da wannan ibada, sai shi aka bashi, sai wanda yake da iko, wanda Ubangiji ya bashi iko da damar tafiya. Amma dai sallah an mata wannan hukuncin, kaga ba a mata hukuncin azumi, ba a mata hukuncin azumi ba, ba a mata hukuncin zakka ba, ba a mata hukuncin ba hajji ba. Sai aka ce ita wajibi ne salloli guda biyar a kowane dare, a kowane dare da rana, wajibi ne. In a wani hali ka samu kanka, wajibi ne ka aiwatar da su. In baka iyawa a tsaye, kai a jingine. In baka iya yi a jingine, kai a zamne. In baka iya yi a zamne, kai a kishingide. In baka iya yi a kishingide, kai a riran. In baka iya yi a riran, kai ima'i, kai ishara. In baka iya yi, in baka iya ishara, in dai da hankali a tare da kai, kai kamar kana yin sallah a kanka, ka ringa tahayyuli, ga ka kai ruku'i, ga ka kai sujada, ga ka kata so, ga ka karanta, ga ka haka. Ba a yahi maka ba. To da haka ba wani abu wanda yake da muhimmanci a rayuwar ɗan adam, khasatan musulmi, sama da sallah.
wannan sallar duk wanda ya kiyaye ta to tabbas ya kiyaye abu wanda yake mai girma a cikin rayuwar shi, kuma wannan sallar za ta maka gada a rayuwarka ta duniya, ta maka gata a rayuwarka ta gobe kiyama. Gata a rayuwarka ta duniya shine albarkacin sallah, wannan kurakurai wanda zaka kai ka ringa aiwatar da su, alfasha da mugo aiki, sallan nan za ta kame hannayenka, ta kame kafuwanka, ta kame zuciyarka akan aiwatar da waɗannan abubuwa. Sabida Ubangiji ya tabbatar mana, utru ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, ka karanta musu abinda muka yi maka wahayi na daga alqur'ani, kuma ka tsayar da sallah. Sabida wannan sallah gatan da zata ma bawa shine zata kame shi da aiwatar da ayyuka wanda suke na alfasha da mugayen ayyuka. Kaga wannan ba karamin gata bane ba. In ba alfasha ba mugun aiki, yomiye takardarka take da takardarka lamun lahiya zaka tarar da ubangijinka. Ai wannan alfasha da mugun aikin da sune ho ubangiji zai kama mu ya sa mu wuta jahannama. Gata na biyu a rayuwarka ta nan duniya, aga duk lokacin da aka ce wani ya kame ba alfasha ba mugun aiki, to ka sani wannan mutumin duk inda ya zauna ana kyautata mai zaton mutum ne na gari. Mu'amala mai kyau tare da mutane, yabo mai kyau a wurin mutane, wannan kuma yabon hatta da bayan mutuwarka idan an yaba shi ne ubangiji zai maka hukunci da shi. Sannan gata na biyu a rayuwarka ta nan duniya shine wannan sallar za ta gadar maka da samun arziki, khasatan idan ka jajirce da kai da iyallanka akan aiwatar da su. Shine manzo Allah ubangiji yake bayyana mana, yace yake tabbatar mana yake cewa wastabir alaiha wa aqimis wannan wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Yake cewa ka umurci iyallanka da su tsayar da sallah, ka huta lokacin sallah yayi kai kira, an yi sallah yara sun yi sallah, to wannan kuma a lokacin nan zuciyarka sai ta samu nutsuwa. Yace ka tsaya ka jajirce, kaga wanda zai ringa umurni ya ringa nema a jajirce, ko ya ringa umurni a jajirce akan tsayar da sallah, ai ka san da ya riga ya tsayar da sallar shi. Shine yake tabbatar mana kai umurni iyallanka akan tsayar da sallah, kuma su jajirce akan sallah, su jajirce ko ka jajirce akan wurin su tsayar da sallah a lokacinta. Yace idan kayi hakan la nas'aluka rizqan, ba ma tambaye ka wani arziki, nahnu narzuquka, mu muka dau alwashin zamu arzuta ka. To ka gani duk abinda bawa yake nema a wannan rayuwa ai bai kai ba arziki ba. Daga ka huta fafutukar da kake ai fafutuka ce ta ya za a samu, ya za a kare mutunci. To ubangijinka ya dau alwashi da zaran ka tsaya ka jajirce, ka jajirce akan iyallanka su tsayar da wannan sallah, to ba ma tambaye ka wani arziki, mu muka dau alwashin arzuta ka. To kaga wannan bawa ya samu gata nawa, gata guda biyu a rayuwar shi ta nan duniya, kiyaye ka da aiwatar da alfasha da mugayen ayyuka, haka kuma ubangiji ya dau alwashin shi zai arzuta ka. Dama inna Allaha huwar razzaqu zul quwwati al matin, Allah shine mai arzutawa kuma mai karhi karhin da ba wanda yake galaba akan karhin shi. To gata na biyu wanda bawa zai samu a rayuwar shi ta gobe kiyama shine, kaga wannan sallar shine farkon abin da za a tsaya a tambaye ka, a ce maka ko a tsaya ai maka raskona akan shi. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salat, farkon abin da ubangijinka zai maka hisabi da shi shine wannan sallah yaya take. Idan ta yi kyau fa biha wa ni'mat, idan ba ta yi kyau ba to duk wani abu wanda ka san ka aiwatar an rubuta a cikin littafinka, to fa sai an maka hisabi akan shi. Shi kuma alƙawali na manzo Allah ko alƙawali na ubangiji, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, man nuqisha al-hisaba uziba, duk wanda aka mai munakasha aka zo aka yi tattauna akan ayyukan da ya kawo a rayuwar shi ta duniya wanda ya aiwatar da su, yace to tabbas ubangijin shi zai mai azaba. Wannan ba makawa, duk wanda aka tsaida shi aka ce zo kaza da kaza kai nayi kaza a bin yi ba a kai, to wallahi tallahi ubangijin shi ya mai azaba. Ki sanya kullum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake addu'a, Allahumma hasibni hisaban yasiran, ya ubangiji ka mun hisabi mai sauki. Hisabi mai sauki shine ana zawwa a ce ku tayi kalkashin inuwa al-arshi, bayan inuwa al'arsha a ce muku to ga manzo Allah ya ja gaba zai shiga gidan aljanna ku kama hanya ku bi bayan shi ku shiga gidan aljanna Allah ya sa muna cikin wannan tawaga wanda za a sanya mu gidan aljanna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da annabawa da siddiqai haka kuma da wayanda suka samu fadala ta mutuwar shahada Allah da tartau abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك